à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masarar assalamu alaikum barkanku da hantsi. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda kwararowar hamada ke ci gaba da zama wani abin kalubale ga hukumomin kasar Nijar. Al'amarin da masana a fannin na kare muhalli suka ce baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa da ake amfani da su a yau da kullum.
Ice yana taimaka mu wuri ya kare, kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. Kenan da hadda kai karamcin ice dan saboda dan Adam ya sare shi. Wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana kawo.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton da masu sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowane hantsi ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci tare da Aisha Ma'azu, muna kuma tafa da sharhin jaridu daga Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya na cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar na Abba rasuwa. Marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a Abuja yana mai shekaru 65. Gali na Abba, wanda shahararren dan siyasa ne, ya zama kakakin majalisar wakilan Najeriya bayan dawowar demokradiyya a shekarar 1999, inda ya rika mukamin har zuwa shekara ta 2003. Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, wanda ya tabbatar da rasuwar, ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci, inda ya yi tsayin dakan hana majalisar wakilai zama yar'amshin sashen zartarwa a wa'adin farko na mulkin Olusegun Obasanjo, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da Nasiru Adamu Elikaya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya kyauta mu zuwa. Babu shakka Gali Umar na Abba zadade ana tuna shi a siyasar Najeriya, musamman a wannan jamhuriya ta hudu, inda shugabanci majalisar wakilai ta ƙasa kuma ya gwada misali na yadda alaƙa za ta iya zama tsakanin majalisa da kuma ɓangaren zartarwa. Yancin da ake faɗa cewa majalisa ya kamata ta samu tsakaninta da ɓangaren zartarwa ya nuna cewa zai iya samuwa, saboda babu juyin da Obasanjo bai yi ba a matsayinsa na shugaban ƙasa wajen ganin majalisar nan ta zame masa yar'amshin shata kamar yadda mafiya yawan shugabanni suke so majalisar su zama. Amma ƙarƙashin Gali Umar na Abba, majalisar wakilai fafur ta ki zama yar'amshin shata, sannan kuma duk yunƙuri na a tsige shi ya gagara, saboda yadda ya iya tafi da 'yan majalisar zaman ya dinke kansu, wato ya samu goyon bayansu. Wannan ya sa ɓangaren zartarwa suka kasa huda majalisar. Don haka wannan yana nuna cewar har gobe in aka samu tsayayyen shugaba na majalisa wanda zai haɗa kan majalisa kuma su yi aiki da kishin ƙasa, za su iya takawa ɓangaren shugaban, wato ɓangaren zartarwa a birki, kuma za su iya saita al'amura a ƙasar nan. Da wannan za mu fitina shi da muke ɗaliban harkokin siyasa. Muna jaddada addu'a, Allah ya ji kansa da rahama.
Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, ya za ka kwatanta, duk da dai ka yi bayani irin abin da ya irin girman wannan rashi na Alhaji Gali Umar na Abba, musamman ma a yankin arewacin Najeriya?
Arewa ba shakka tana buƙatar shugabanni wanda za su haɗa kawunanta. Kuma wannan jagorancin da iya a majalisa ya nuna cewar Gali Umar na Abba, inda an sami irinsa guda 5-10 waɗanda suka yi tsayuwar daka a ɓangaren da suke kowanne wajen ƙoƙarin kare martabar arewar da kuma ma Najeriya gaba ɗaya. To da watakila abubuwa sun sauya yanda ake fata. Sau da yawa irinsu in suka taso sai ka ga su kaɗai ne suke amu, ba sa samun mataimaka. Wannan shi ne abin da yake abin takaicin.
Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, yaya yanayin kasancewar shirin jana'izar su, wani labari kuke samu?
Ya rasa Abuja a wani asibiti, kuma ana shirye-shiryen taho kowa da shi Kano da Kano za a yi jana'izarsa.
Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa kenan a tattauna wasu da Nasiru Adamu Elikaya.
An jima kaɗan Mahamud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar, inda ƙwararru a fannin kare muhalli suka ce barazanar da ake cigaba da fuskanta kan ƙwararru hamada a ƙasar baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa domin amfanin yau da kullum, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
Kashi 90 a cikin 100 na al'ummar jamhuriyar Nijar na amfani ne da itace domin samun makamashin yin girki. Inda a kowace shekara ake amfani da kimanin ton 200,000 na itacen. Hakan na nuna cewa kimanin eka 100,000 na bishoyi ne ake rasawa a kowace shekara. A cewar wani rahoto na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ta jamhuriyar Nijar, ta yanzu dai jamhuriyar ta Nijar ta rasa kimanin kashi 3 a cikin 4 na fadin kasar ta sakamakon kwararowar hamadar. Al'amarin da kuma ya fara ɗaukar hankulan masana a fannin kare muhalli na kasar.
Ice yana taimaka ma wuri ya ƙari, kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. Kenan da hadda kai karamcin icce dan saboda dan adam ya sare shi, wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana karuwa. Kumbancin wannan kamar yanzu ka doki yankuna wanda ce an kasancewa kama kiyo ne aka san su, wannan yankunan ana yin ana wuce gona da iri wajen yin kiyo. Kenan alal misali ana kawo dabbobi da yawa wajen wuri kada wanda ciya ba da yawa bace ba, ita ma wannan yana kawo zaizai kasa tana kara sanya hamada tana habaka wuri.
Ganin yadda hamadar ke ci gaba da cin karanta ba babbaka a jamhuriyar ta Nijar, a shekarar 2012 hukumomin kasar sun dauki wani mataki na takawa hamadar birki ta hanyar shirya wani kamfe na musamman na kwadaitawa al'ummar kasar muhimmancin amfani da iskan gas wajen yin girki.
Duk wanda ya saba amfani da iskan gas ice ko tota ka bashi ba zai amfani da shi ba, tunda ita gwamnati babu wani abin da ta sama ido cikin arziki na ma'adanan ƙasa irin iskan gas, saboda kamar abin da ya shafi yaƙi da hamada da gwamnati take yi.
To sai dai duk da wannan matakin amfani da itace domin samun makamashin yin girki na ci gaba da mamaye ƙasar ba ƙaƙƙautawa, sakamakon yadda al'ummar ƙasar ke ci gaba da ƙaruwa da tsadar iskan gas da ma rasa shi a wani lokacin.
Manyan tukani na 'yan abinci gas ba a yi aiki. Kamar samu ka karama dai ta gida wannan sai ka ce gas gawai ka yi ita, amma kamar manyan takani ko an yi wani biki ko wata haihuwa aka maka ruwan zahi ko wata samu yan abincin sai da yanzu wani to kinan dudu sai an daina itace.
A duk shekara dai jamhuriyar ta Nijar na dasa miliyoyin itace albarkacin bikin ranar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. To sai dai akasarin itacen da ake dasawa ba sa kai labari sakamakon rashin kulawa, al'amarin da kuma yake kara mayar da hannun agogo baya a yakin da kasar take yi da kwararowar hamada.
Ba yawan ice dasa ice bane ke da alheri, a'a shibga kadan da renan shi, wannan shine muhimmanci. Kene ya kamata gwamnati ta kara ba muhimmanci wajen harkar renan ice da fuskan da shan ice.
Jamhuriyar Nijar wacce yake cikin yankin Sahel na fama da fari akai-akai, wanda kuma ke haddasa karancin abinci sakamakon canjin yanayi wanda ke da nasaba da kwararowar hamada. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To madallah, yanzu kuma ga Mahamud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a Jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 aka kashe a hararen, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakanta da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar. Gwamnan jihar ta Plateau Caleb Muftwang a ranar Talata ya ce an kai hararen ne a akalla ƙauyuka 17 ba tare da wani dalili ba tsakanin ranakun Asabar da Lahadi.
The security agencies must do their work to be able to identify who are the sponsors.
Gwamna Mutfuan kenan yayin wani jawabi da aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa ya zama wajibi jami'an tsaro su yi aikinsu su gano suwaye suka dauki nauyin waɗannan harare, suwaye suke saya musu makamai daga inda suke samun kuɗaɗe da kuma inda suke samun kuɗaɗen sayan makaman. Hukumomi a Indiya sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da ke New Delhi a ranar Talata. suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin. Jami'ai sun ce tuni an sake bude ofishin jakadanci na Isra'ila bayan fashewar, sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar. Tuni dai Isra'ila ta ba 'yan kasar ta umarnin su yi taka tsantsin a babban birnin na India. Majalisar tsaron Isra'ila ta ce wata fasanarwa da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fitar ta ce mai yiwuwa fashewar yunkuri ne na kai hari. Isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin da ake samun ƙarin hare-haren nuna ƙyamar Yahudawa, tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan Hamas a yankin zirin Gaza. Hakan na faruwa ne yayin da Isra'ila ta ce tana da niyyar fadada kai samame ta ƙasa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar yankin Gaza, inda ta ƙara jaddada cewa yakin da take yi da Hamas zai iya ɗaukan watanni kafin ta kammala shi, lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa. Sean Casey na ɗaya daga cikin likitocin hukumar lafiya ta duniya WHO a yankin na Gaza. Ya ce akwai sansanin da ke ɗauke da dubban mutane waɗanda suka samu mafaka a nan saboda sun rasa mahallansu ko kuma sun tserewa rikicin da ake yi. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hare-hare a wurare sama da 100 ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda Hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare a kan dakarunsu. Ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar ƙasar Congo ta halaka aƙalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka. 10 daga cikin 'yan waɗanda suka rasu 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an tsaro. Gwamnan gundumar da ake kira Kananga a tsakiyar lardin ƙasar ta Congo, John Kabiya, ya ce ruwan saman da aka kwashe sawai ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan da ta lalata gidaje da dama. Yana mai cewa tun aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu. A ranar Talata aka ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin mutum 5 bayan adadin 17 da aka fitar a baya.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cigaba da bita da muke yi akan wasu daga cikin mawdu'an da muka yi nazari akan su cikin wannan shekara ta 2023 mai ban kwana, yau ne za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. Mata dai Allah ya halicce su da rauni bayan da ya ɗora su a ƙarƙashin ikon maza, kuma a duk lokacin da aka ce mace ta rasa mahaifi, miji, wa, ainihin ko ɗa da zai jibinci al'amuran rayuwarta, ba kasafai ake ƙarewa lafiya ba. Wannan dalili ya sa mata suke zage dantse su gani cewa sun yi tsaye da neman na kansu, kamar yadda a yau kusan duk wata sana'ar mata ma suna iya ƙoƙarinsu. Bari mu waiga baya zuwa ranar 19 ga watan Afrilun bana, inda shirin Ciwon Yamaci ya tattauna da wasu mata da suka kafa ƙananan kamfanoni. Yau akalar shirin Ciwon Yamaci ta karkata kan yadda mata suke ƙoƙarin kafa ƙananan kamfanoni da kuma irin ƙalubalolin da suke fuskanta, har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ƙarfafawa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karɓi baƙuncin Dr. Hussaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano, da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba, shugabar da Farid Center Amina, jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin Ciwon Yamaci. Na kuma fara da yiwa Dr. Hussaina tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
alhamdulillahi a fara harkar shara alhamdulillahi 1999. Alhamdulillahi harkar shara da na fara kullum ɗinke mata dai an san mu da shara, sai ina niyyar ce san da nan harkar gaskiya, saboda ina son shara da nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Shi ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara.
To Hajiya Amina, gare ki, kin kasance mace mai sana'a, ko za ki sanar da ni sauraro irin sana'ar da kike yi?
Yanzu ya kusan shekara 18 ina confectionery, burodi da su kayan meat pie da snacks, don kuma yanzu kusan shekara 3 ke manufata ta hannu ina takalma, takalma na maza da na mata.
Ban gane ba, da kanki kike yi?
Ɗan shagon da ba ba da kaina nake ba. Eh, to ina ɗan da initially din kaɗan ne da kaina nake. Hanna yi training, na yi 6 months training ina da certificate. Amma sai na zo na samu wani tallafi haka, daga kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma. Me yasa ina son in ga inda zan sa gajiyayyu da samu aikin hannu su yi, sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa.
To zan so in san dalilin da ya sa.
Na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce. Mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sun shiga an yi shi an buga, za ka zata daga cikin ƙasan waje aka kawo, amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne, kuma abin koya ma mutane ne da alishe ne.
To wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma?
Eh, to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye.
Masha Allah.
Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musu. Don kin ga kamar yin takalma ɓangare ne iri-iri, akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fatar, akwai wanda zai yanka sole, haka nan dai. To don ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne, wa'ansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba, wa'ansu kawai za su iya yanka abu ne kawai. Da kin ga in aka ce musu an yi musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi, wannan yana da tebur ɗin shi, to sai ki ga abin ya shiga kansu, za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba.
Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan.
Sai su samu ƙwarewa a wannan iri, kowa na da nashi tebur ɗin.
Na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai ba zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi, yadda ake farawa, yaya za ka yi. Alhamdulillahi dai muka fara a haka, kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe, a daddafe aka fara kenan.
A daddafa aka fara.
Lokacin
da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma, sannan na shiga harkar kwashe shara.
To daga wannan lokacin zuwa yanzu, idan kika yi waiwaye, me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara?
To sanda muka fara harkar shara, saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata, duk da haka da zai hana kaka ce don ba a baka ba za ka fara harkar shara ba. Sai na yi tunani nake, wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje, me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajensu. So sai na sake faɗaɗa harkar, daga kwashe shara mukan je gida, idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara.
To bana dai za a iya cewa ta da zuwa da irin nata matsaloli, musamman ma batun matsan tattalin arziki wanda duk duniya ke fama da shi. Sai dai idan muka koma Najeriya, al'amarin ya yi kamari sakamakon cire tallafin man fetur da shugaban Bola Ahmed Tinubu bayan shan rantsuwar kama aiki. Lamarin da ya jefa mata da dama cikin wata tsakanin wuya, har ya kai ga aikata wasu abubuwa da ba su kamaci mata masu kamala ba, balle ma a ce mata mabuɗi. Shirin ya yi nazari a kan wannan hali da al'umma ta shiga a ranar 27 ga watan Satumban bana. Rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata, fashe sai mutum ya wadatu da buƙatunsa na yau da kullum, waɗanda suka haɗa da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. Sai dai kuma a tun bayan kullen corona ake fama da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya. A Najeriya kuwa, inda aka yi naɗin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023, lokacin da sabon shugaban ƙasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka daɗe ana ƙoƙarin ɗaukan wannan mataki, ya daɗa ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar ƙasar take fama da shi, kuma kasancewar mata ne suka fi jin raɗaɗin duk wata matsala a rayuwa. wannan ita ce akalar shirin ciwon yamace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakuncin Aisha Dallami Ibrahim, ɗaliba kuma 'yar kasuwa, sai kuma malama Fatima Muhammad Bature, matashiyar 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa. Ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon. Malama Fatima, a Najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka. Da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike.
Kamar yadda suka faɗa tun daga lokacin da aka yi corona, tattalin arzikin duniya ba wai na Afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba. Kuma aka ɗauko a duniya ma yankin Afirka mun fi shan wahala gaskiya, wanda in suka duba ma yi haƙuri zan ɗan miki bayani ne kaɗan duka da su magana Najeriya. In muka ɗauka muka duba cewa ko a duniya gaba ɗaya yankin Afirka musamman Afirka ta arewa sun fi kowane yanki shan wahala a Afirkan ma, saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin kwaronin ya ƙara zuwa sun izo ya ƙara dagula komai. Aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya za a iya cewa Afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya. An zo yanzu an cire tallafin man fetur, abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala, gaskiya ne ana shan wahala. Ni ce da ke mun gani kuma muna kan gani, saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu in dafa abinci ba, sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba ce an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau, saboda duba da ƙasashen da aka ci gaba ba su wani ba da wani subsidy na tallafin man fetur ko tallafin wani waye, saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din zai da mana cewa za a dauko shi kuma a yi wa talakawa aiki a sa shi ta bangaren lafiya ko ta bangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki, wannan abu ne mai kyau. Saboda tallafin man fetur din nan dama an kaɗaya ka duba wasu wuraren mutane su amfana daga shi su suke benefiting.
Malama Aisha, me zaki dora?
Gaskiya ne kamar yadda kowa ya sani ana fuskantar matsaloli daban-daban. Wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba, don musamman yanzu matsalolin da ake ciki na abinci ne. Yadda kowa ya koma ya hau tsada, matsalolin da ake ciki abinci ne matsala, tun da wasu rashin abincin kun yi yana saiwa. Suna yasa yayi kansu su kuma sukan yi abin da bai dace ba, su kake da rashin abincin ne gaskiya.
Mai sauraro, duka-duka abinda muka yi tanadi kenan a cikin wannan shekara ta 2023. Godiya ta musamman ga dukkaninku masu sauraron shirin ciwon yamace, domin da bazarku muke rawa. Ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana, musamman ma ilahirin aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku tara da mu a shekara ta 2024. Ni Aisha Ma'azu nake mana fatar a ƙarasa bukukuwan Kirsimeti lafiya, kuma a yi bikin sabon shekara lafiya.
To madalla, an gaida Aisha Ma'azu masu sauraro. Yanzu kuma ga sharhin jaridu daga Kamaru.
Y Rafala shan jirgin namuna wannan makon ne da jaridar Econews ta kasar jamhuriyar Kamaru, wanda ta labarta mana cewar gwamnatin Kamaru tana kokarin ganin cewar ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya, kasancewar irin matsalolin da yakin kasar Ukraine da kuma Russia ya janyo a fadin duniya. Wannan ne sa ministan ciniki na kasar jamhuriyar Kamaru ya ce dole ne a karawa waɗansu kayayyakin da suke shigowa kasar ta Kamaru haraji domin rufe waɗansu gulaban da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin kasar. Jaridar Eka Hosan ce kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Maluda Malashi ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta wa likitocin kasar jamhuriyar Kamaru harkokinsu, musamman ma wajen biya musu bukatun da suka nema, kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil haƙi da gaskiya. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na kasar Kamaru Musta Atanga Ji ya gargaɗi malaman makarantu na kasar baki ɗaya da cewa kar su kuskura su fito zanga-zangar da suke kokarin fitowa a faɗin kasar domin waɗansu ƙungiyoyi suna tunzula su. Ya ce duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a faɗin kasar jamhuriyar Kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar. Jaridar Le Point kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Paul Biya wajen kokarin da yake yi matuƙa gaya na inganta rayuwar jama'an tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru, musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashinsu. Sai kuma jaridar Le Jour ita kuma ta gurmata mana cewar yanzu haka birnin Yaounde ya cika da ƙazanta, kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar jamhuriyar Kamaru Izakam sun shiga wani yajin aiki na siba baya gani domin rashin biyan su waɗansu maƙudan kuɗaɗen da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ba ta yi ba. Jaridar Le Voix ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na Benin Douala yana shigar da maƙudan kuɗaɗe ga gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru har sefa miliyar 13 da miliyan 65 a cikin shekara guda, kamar yadda hukumar kula da shigar kuɗaɗe da fitarsu ta zayyana. Za mu kammala shirin da namu na wannan mako ne da jaridan The Sport ta kasar jamhuriyar Kamaru, anda ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o ya ba wa malaman da suke horas da 'yan wasa a cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru wa'adin awa 74 domin biyan su albashinsu. Ya ce dole ne a biya su haƙoƙinsu domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awan ƙwallon ƙafa sana'arsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe a shirin namu, wato labarai a taƙaice.
Rahotanni daga Najeriya na cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar na Abba rasuwa. Marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a Abuja, yana mai shekaru 65. Gali Naba, wanda shahararren ɗan siyasa ne, ya zama kakakin Majalisar Wakilan Najeriya bayan dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999, inda ya riƙe muƙamin har zuwa shekara ta 2003. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, wanda ya tabbatar da rasuwar, ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci, inda ya yi tsayin daka na hana Majalisar Wakilai zama 'yar amshin shatan sashen zartarwa a wa'adin farko na mulkin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a hararen, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakantawa da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar.
To masu sauraro, anan ne kuma za mu ja labulan shirin na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwarsu wajen kammalawar shirin, musamman Mahmud Lalo da ya karanta labaran duniya, sai kuma wanda ya ba da umarni wato Dadi Balawe da injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston, Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC, da fatan za mu yi lafiya.